أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى كمان آية زام تاشي ذهب كتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وانا آية تاشر عند تكوس وانا سورة من البركة سورة النمل زام دورنا نكرات إن شاء الله عندما هكوانا وانا رانا ودي كسن شاء وقوة رمضان إجريا دوه دي دريه دار بإند دي ودي دا جدا ميلادية shida ga wata ne kuna yau ya kasance shida ga watan biyar wato 2020. Alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan da gaba wanda muke ciki na abin da ya shafi kisan Annabi Sulaimanu tare da wannan sarauniya Bilqis. Bayan wannan sako ya zo wa Annabi Sulaimanu ya ce zai duba ya ga kasancewan gaskiyan wannan magana ya take. To da aka yi haka ya zamanto Annabi Sulaimanu ya yi niyyar ya tura sako wanda za a kai wa ita wannan sarauniya, wato ya zamanto a isar mata da sako. Nan kitaba rubutu da'iman wani abu ne muhimmi wurin harkan sadarwa, musamman tsakanin annabawa da manzanni a wurin isar da sako a wurare mabambanta. Za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗanda suka zamanto manzanni daban-daban wanda suka tafi wurare ta wurin kai sako da rubutu, kuma rubutacciyar wasiƙa wanda za a kai an kai wa irin su Herakl, su Mukauki, su Kaisar da sauransu. Mun ga wannan a cikin sira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan kaida sai ya zamanto ya aka bawa shi Huduhuda sako ya kai izhab bi kitabi hadha, ka tafi da wannan littafi nawa, wato wannan wasiƙa wanda ya kasance ya kunshi abin da ake nufi wanda ake son ta fahimta. Falqi ilaihim, idan ka je wato ka jefa wa Bilqis da ita da jama'anta, thumma tawalla, sannan sai ka koma gefe anhum daga gare su. Idan ka koma gefe fanzur ma za yarjun, sai ka jira wato kai sauraro ka ga me za su yi, me za su aikata da me za su me da aidihin ansa ko kuma ansan wannan sakon. Ya zamanto tunda sako ya da ya riske su me suka ce, kamar yadda muka gani a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu da aka kai musu suka girmama suka yi magana mai kyau, wasu ma har da ba da hadiya irin Mukaukis a lokacin ya ba da mata guda biyu wanda suka kasance da Mariya, Mariyatul Kiptiyya da Sirina, suka taho da dinari 1,000 da kaya daban-daban, wato sai dorin guda 20 wanda ya bayar shi a kasuwar Sayyidul Wujudi da kudata da sallallahu alaihi wasallam, da kuma wata alfadara wanda suna daga cikin abin da aka kawo, kayayyaki dai irin na sarauta aka kawo. Kuma mun ga irin yadda abin ya kasance bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aurar da ita Sirina, domin ita likita ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya wadatu da daga samun wani likita, saboda duk abin da yake ciki zahirinsa da baɗininsa Allah tabaraka wa ta'ala yake shirye da shi akan kowane lamari. Sannan ita Mariyatul Kiptiyya kuma aka yi sadaka da ita, aka samu Ibrahim al-Mu'azzam. To haka dai abin yake, haka wannan duk sakamakon aika sako ne zuwa ga wata nahiya na neman su zo su miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala. To haka shi Annabi Sulaimanu ya tura wannan dan sako wato Huduhuda, da ya je kuma hakan aka yi, ya je ya kai sakon kuma ya jira domin ya ji sakamakon da za su bayar bayan karanta wannan sako.
Na'am. Qalat ya ayyuhal
الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ.
نعم، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت إتونا سرونيا بالكيس sai ta gaya wa manya wadanda suka zamanto a cikin fadanta wadanda suka zamanto zai zago wadanda suke kusa da ita tace to ga sako inni ulqi ilayya kitabun karim ni ba an jefo mini wani littafi ga gare ni kuma kitabun littafi ne karimun mai girma wannan abin da ya faru an ce shi huduhuda da ya tafi sai ya je samu ko ina a rufe ita Bilqis an ce fadan wato akwai cikakken tsaro na rufe ko ina da ko ina musamman yanki ya gefenta saboda haka sai zamanto in kuma ya kisin ɗakin kuma idan an shiga aka rufe yana hannunta matashin ta take dagawa sai ta ajiye to akwai wani abu da ya kasance kaman window haka inda aka yi daidai lokacin hudowar rana saboda su rana suke bautawa idan rana ya fito tanan take gane rana ya fito yana fiye da hudowa sai ta tashi ta yi sujada kamar yadda dama addinin da suke yi kenan ya budu nan shamsi min dunillah wato sun kasance suna bautawa Allah suna bautawa rana sun bar Allah tabaraka wa ta'ala babun da ya faru kenan da ta samu wannan sako ta gaya musu tace kuma littafi ne karimun mai girma wannan girma malama sun yi maganganu akai cewa kulawa daga inda littafin ya taso ko kuma wannan wasika shine daga Annabi Sulaimanu saboda girman sa da girman sarautarsa tace wannan sakon shi ma mai girma ne na biyu wasu suka ce a itibari da abun da shi sakon ya kunsa ne musamman ma kuma a cikin wannan sakon akwai magana akwai abubuwa guda uku na farko dai ga inda sakon ya taso daga Sulaimanu ne kamar da zamu gani a gaba sannan kuma ga kuma sunan Allah tabaraka wa ta'ala ga kuma umarnin abinda za su yi baka ce ku hada waɗannan abubuwa guda uku shi yasa tace litafi ne mai girma a wani kauli aka ce a'a ai saboda da aka rubuta an masa seal an sa masa stamp wanda kuma dama duk wani sako wanda ya zamanto mai muhimmanci akan rubuta shi an yi sai a sa stamp hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin in an rubuta wasika za a aika wani wurin to sai aka yi stamp wadda a ciki an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine akan wannan stamp din sai a yi stamp da wannan sai a tura to wannan sai zaman toto duk maganar da aka ce har an aika sako ne kuma an yi tauki an sa hannu an sa stamp to abun ya zaman to babban magana ne kuma abu ne wanda babu wasa a ciki na'am
innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim
Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah tabaaraka wa ta'ala ce innahu min Sulaimana wannan sako da aka aika to wannan shine content na cikin wannan wasiƙa din abinda aka rubuta innahu min Sulaimana sako ne daga bawan Allah Sulaimanu dan Dawud wa innahu kuma har yanzu abinda ya lamarin yake abinda ya kunsa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah Ar-Rahmani wanda ya kasance mai gamammiyar baiwa Ar-Rahim wanda ya kasance mai kebantacciyar baiwa ga mu'mine wa kana bil mu'mini rahima Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin a umarnin shine kada ku girman kai kada ku jiji da kai ku yi dagawa ku zo mini muslimina kuna masu mi kauya wato kuna tabbatar da yin tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala ku zo ku zama to da'i ne kuna masu biyayya muslimina kuna zama ku zama to munqadi ne wanda suka mi kauya abin da yake cikin wannan takarda kenan an ce wannan ka'ida ne na rubutun manzanni in za su tura sako sakon bai da yawa amma abin da ya kunsa sai ya ga mai yawa ne sai ya ga duk sakon bai bi sigira ɗaya ko biyu ba amma sai ya zamanto sako ne duk da ake abin da ake nema ya cika kuma wannan za ka ga ko da rubutu ne irin formal letter yawanci haka yake rubutu ne wanda bai wuce paragraph ɗaya ba amma kuma duk sakon da ake nema an kunsa shi a ciki to wannan sako aka ce ganin bismillahir rahmanir rahim Jalaluddin Suyuti a cikin itqan fi ulumil qur'an yayi magana akan maganan basmala cewa an samu khilafa me aka fara saukarwa a qur'ani aka ce abinda aka fara saukarwa dai shine wadannan ayoyi biyar na farkon su ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam to bayan wannan sai aka saukar da farkon ya ayyuhal mudassir shine na biyu daga ya ayyuhal mudassir sai zo sai fatihat likitabi daga fatihat likitabi sai bismillahir rahmanir rahim to wannan ya kawo da akwai aqwalu maganganun malamai da yawa akan wannan to bismillahir rahmanir rahim kafin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake in za a yi rubutu sai a sa bismikallahumma saboda haka zamu ga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo zai yarjejeniya akan maganan a lokacin da suka shiga cikin hali na kuncin nan da aka samu su da baibayi da kuncin tattalin arziki ba a magana da su ba a sayar musu ba a aurar musu to wannan zaka ga littafin kafin ai wannan da kafin a rubuta wannan abun da ya zama to na sanction din sanda suka rubuta bismikallahumma to har ma lokacin da wasu suka tadijiji ruya cewa bai kamata ayyo a musu irin wannan walaganci da wahalarwa ba saboda ka dole a yaga wannan takarda domin ta saba da al'ada na zumunci da na insaniya na mutuntaka daga karshe abinda aka rubuta manzo Allah ya ce to ai da mama takardan gara ta cinye ta ba abinda ya saura sai bismikallahumma to bismikallahumma haka ake rubutawa lokacin da aka zo aka saukar da bismillahir rahmanir rahim mursaha inna rabbil ghafurur rahim a surar hudin sai ya zamanto aka canja daga bismikallahumma koma bismillahi lokacin da aka saki saukar da qulullahu a'udur rahman a cikin surar al-isra shikenan sai aka koma ana rubuta bismillahir rahmani da aka wuce wannan gaban aka saukar da wannan aya ta suratul namli innahu musliman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai bismillah ta cire ta zama bismillahir rahmanir rahim to lokacin da wannan sako ya zo mata ita bilqis so sai ta ga wannan wani bakon abu ta tambayi duk fadawanta wanda suke kusa me ma'anan wannan bismillahir rahmanir rahim aka ce ba samu wanda ba ta ansa ba sai wani saurayi a wurin yake cewa ai wannan Allahu da yake magana nan shine wanda shi Sulaiman yake bautawa rahmanir rahim shi kuma sifansa ne saboda haka sai aka mata bayani yadda dai abun da ya kunsa shikenan to me zai biyo baya saura ta bada ainihin ta dauki matsaya akan abun da ya kasance tunda sako ya zo wanda karatun mu na baya bambanta mun yi magana akan abun da ya shafi model na communication wanda yanzu za a gabatar da wani abu na sadarwa dole a samu inda sakon ya fito a samu shi sakon a samu kafar da zai bi sannan a samu wanda zai karbi sakon sannan kuma a karbi feedback sa ansan sa wannan sakon to sai mu ga duk wannan abun ya taru a cikin wannan sako da shi annabi Sulaimanu ya aika na farko dai daga gare shi ne innahu min Sulaimana source din kenan sannan kuma me ya sakon shine bismi Allah ta'ala alayhi wa tuni muslimin sannan bayan wannan waza ta ya za a tura shi da kitaba ne rubutawa za a yi a bayar akai sannan idan an kai wa za a kaiwa ita Bilqis ce da ita da sauran jama'anta sannan me za ake jira shine ya jira wato da ansan da za su fada sai ya dawo da shi shi huda to abun da yake nan ya zo ya kange kofan shigan haske ya jefa wannan sako suka karanta to bayan ta karanta an da sauran fadawanta an dubi yadda lamarin yake kace to yanzu ya za a yi ta ina za a bullo wa lamarin wannan kuma rubuta abu asa basmala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a hadisi kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar aw ni riwaya fa huwa aqra aw ta riwaya kuma fa huwa ajzam wato duk abinda ba fara shi da bismillah ba to yana da yankakkiyar albarka yasa duk abinda ake neman albarkan sa ake son a yi basmala akan wannan abu wato ya zamanto ya zamanto albarkan sa ya zamanto mai tabbatuwa ne sannan rubuta basmala anan ya zamanto abinda ake nema a wurin su shine inqiyadi bi ma'ana su mai kauya saboda haka ita Bilqis ta bada ansa قالت يا ايها الملأ
الا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون
الا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa abinda annabi Sulaiman ya nema gare su shine ku zo mini ba tare da girman kai ba tare da wani dagawa ba wato ku zo zuwa gare ni ku zo ku ansa kiran Allah tabaraka wa ta'ala wato ni muslimin ku zo ku mi kauya abinda ya ga ya musu kenan qalat ita wannan sarauniya Bilqis sai ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku waɗannan manyan jama'a na fada nawa wato mala'u su ne waɗanda suke kusa da aya mamlaka kusa da irin sarautan wanda an ce mala'u daga mala'u a ayunan nasa haibatan mutane suna cika idanun mutane ta wurin kwarjini wato waɗanda su ne manya waɗanda su ake shawarta daga wasu daga wazirin da wazirin mai martaba da dai sauransu wanda suka zama to cabinet dinsa a cikin wannan masarauta to su ne mala'u tace aftuni wato ashiru alayya ku bani shawara akan abun da za a yi fi amri a cikin wannan lamari nawa wato ma kuntu qabiatan amran hatta tashhadu ni dai kun san kaida ta shine bana yanke wani lamari face sai kun shaida wato mun yi shawara akan abun da ya kasance za a aikata wannan kuma shine kaida na ma na wanda suka zamanto sarakuna wanda suka zamanto masu hankali a cikin lamari ba sa gaggawa yanke hukunci face sai sun shawara da waɗanda suka zamanto ake kiran su zawil ara ma abuta ra'ayi ba ra'ayi sadidi wanda yake tabbatuwa ba tare da kuskure ba saboda haka sai ya zamanto ita haka take an ce tana da mashawarta mutum 300 a wani kauye an ce mutum 313 dabari ya ce 312 alayi halin da san ka san daga 300 ne zuwa sama kuma gargashin kowanne ɗaya daga cikin su su ma masu sarauta ne kowanne ɗaya yana da shi kuma wasu waɗanda suke rike da makamai na iko na sarauta wato wurin mutum 10,000 to saboda haka tsarin da yake to shi lamari na shawara a cikin janibi na addini mun karanta Ali Imran Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana akan janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce masa washawirhum fil amri kai shawara da su a cikin lamari wato lamari ya taso a shawarce su wannan shawara malamai suke cewa akan yi shawara ne saboda farko listi'anatul ara wato saboda a samu taimako daga ra'ayin da aka bayar na biyu ko kuma li mudaratil awliya saboda ai mudarati da waɗanda suka zamanto abokan mu'amala abokan waɗanda suka zamanto masoya ne a cikin tafiya a shigo da su ko sun ba da shawara sai su ji cewa lamarin su ma an shigo da su kuma an ba su haƙƙin su to irin wannan ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shawara an ce walau fi hawaiji ahlil bait ko a cikin bukatu ne na cikin gida lamari na cikin gida ga wani abu ne nashi wato personal abu amma manzo Allah yakan yi shawara ya ishe mu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka samu hadisul ifki wasu suka yi wa sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha munan kazabi suratul nuri ta kawo mana wannan hikayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya nemi shawara bai nemi shawaran sayyidina Abubakar ba saboda shi sayyidina Abubakar shi mahaifinta ne amma ya tambayi sayyidina Umar ya ce masa ya rasulullah ai ba abun shawara akai kai da Allah baya barin kazanta a jikin takalminka sai ya gaya maka kotaran muna sallah muka ka yadda takalminka mu muka dinga yadda namu daga baya muka tambaye ka ce me yasa muka zubar da takalman mu muka ce mun ga ka aikata ne kace to ai ni jibrilu ne ya gaya min cewa akwai na taka wani abu na kazanta ko kuma an gaya muku haka ne yace to Allah da baya barin ka da kazanta a jikin takalmi yace zai barka da mace wacce take da kazanta kaga yayi shawara sayyidi Ali karamallahu wajha shi kuma an tabbaye shi yaya me ka gani a cikin wannan lamarin to inda magana ce ta su da manya kuma ta cikin gida yace a shi matsayin da ya dauka akai shi ne yace rasulullahi Allah bai takaita maka lamari ba in ka za ka yi rike ta ka rike ta in kuma ka ga za ka iya sauwake mata shikenan baka da kaidi a cikin abin da ya shafi sha'ani na aure saboda haka shi shawaran da ya bai rike ta to kowa dai wanda ya nemi shawaran su sun fadi abin da suka fada sannan kuma daga ƙarshe Allah ya kawo yanke wannan matsala din da waɗannan ayoyi na suratul nuri kuma a lokacin da za a fita Badar zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shawara sauran yaki musamman yakin Khandaq shawaran Salmanul Farisi shi yasa aka yi wannan haƙa na rami wanda yake wai garin Madina wanda shi Salmanul Farisi wannan dabarar yakin babu shi a jaziratul arab gaba daya domin dabarar yaki ne na mutanen farisa amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara salman yace ga yadda muke yi saboda haka a haka rami ya zamanto babban rami wayyin rami wanda ya zamanto idan sun zo ba za su iya tsallake wannan ramin ba to haka mu muke yi a shawaran sa aka bi aka yi wannan a yakin Kandak to zamu ga abubuwa da dama sun faru bayan ma an yakin Badar ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara aka yi ta nema a bashi sayyidina Umar ya bada nashi sayyidina Abubakar ya bada nashi da sauran kibaru sahaba amma daga ƙarshe aka doro akan shawaran sayyidina Abubakar to wannan shawara muhimmin lamari ne a cikin janibi na shugabanci kuma ba dole sai sarauta irin wadda ta zamanto ta irin na Bilkis kamar monarchy wadda ya zamanto sarauta ce ta gargajiya ba a'a duk wani lamari da ya taso ayi shawara kuma ayi da wanda ya kai ayi shawaran da shi yauwa ba wanda idan an shawaran da shi ba za a samu wani natija ba bai ma sai ya zamanto dama ba ayi masa maganan ba da abun yafi alkhairi to duk wanda ya zamanto za a shawarce shi ya zamanto ana da sika ana da tabbacin cewa zai bada abun da ake bukata ya ishe mu misali a yanzu mutun zai yi gini ai ba neman shawaran kowa wurin design sai dai nemi shawaran architect wanda shi fannin sa ne in ya gama zane ya gama duk abun da aka yi nan kuma building engineer kuma ya karba ya ci gaba da aiki nan kuma daga nan a structural engineer wane ne da sauransu haka dai za su biyo baya kafin dai a gama wannan aiki din to kowanne lamari in harkan shari'a ne baka neman shawaran kowa sai na shawaran kwararre lawyer wanda ya san fannin sa ne lawyer ma ba kowanne lawyer zaka dauko ka ce baka shawara ba to kowanne lamari shi yasa muke da abubuwa na consultancy ma zaka ga yanzu wanda ake tuntuba a ba da shawarwari ko shawara muhimmin lamari ne duk wanda ya zamanto ba shawara to zai zamanto ya fada nadama ma khaba man istakara wa la diwa man istashara wanda yayi istikhara lamarin sa baya tabewa wanda kuma ya zamanto yake shawara to lamarin sa baya yin nadama a ciki ko saboda haka shawara muhimmin lamari ne kuma Allah ya yi masu shawara a cikin suratu shura Allah tabaraka wataala ya yi manzo Allah da sahabban sa yace wa amruhum shura bainahum lamarin su mai tafiya ne akan shawara ko saboda haka shawara muhimmin lamari ne ya zamanto mun rika don da ya zamanto wani ya hangi abinda kai ba kasance ka hanga ba ko kuma akwai tajriba shi ya taba gwada wannan abun ya ga yadda abun ya kasance to shi zai baka bayani ne na ilimi da hikima da kuma yana da experience akan wannan aiki saboda haka sai ya zamanto an samu mafita mai kyau na'am
qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين
نعم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين تتني مشاورا سوى دنن أو دسوليس كذا من تو من يعفاد أنت ودنن متندريوكو كود شعبيو كود شعوكو تتني مشاورا سوى ميزا أي مي مفتا سيسكتي متى wato nanu uluku wati kuma abuta karfi ne wannan karfi kuma ga karfin jiki ga karfin kayan aiki makami ga karfi kuma na yawan adadi population ke muna da yawan jama'a muna da makami muna da karfin jiki saboda haka me ya kamata ayi ba wani abu ayi sai kawai ya zamanto an kai hari wato wa ulu ba'si kuma mu ma'abuta tsanani ne wurin yaki shaja'a wato sadaukantaka mu ba mu da wani raki ko kuma sassauci a wurin yaki an san mu akan haka Allah tabaraka wataala a wannan aya yace ulu ba'sin shadidin amma wal amru ilayki lamarin yana wurin ki mu dai mun ba da shawara wato wanda take ita take da executive power na ta zartar da hukunci akan wannan ko ta karbi shawaran gaba daya ko kuma ta zubar da shawara ko ta karbi wani yanki a ciki lamarin dai a wurin ta yake wato ta zabi daya cikin biyu ko dai ayi yaki mukatala kenan ko kuma ayi sulhi wato ya zamanto an yi abin da ya shafi an je an yarjejeniya a tafi akan wannan shi maslaha kenan wancan yanayi ne mai tsanani wannan kuma yanayi ne na maslaha to da'iman rayuwa kowanne lokaci akwai abin da yake dacewa da shi akwai lokacin da maslaha shi yafi dacewa wasulhu khairun yansulhi alkhairi yasa an samu rashin jituwa tsakanin ma'aurata ba kawai daga abun ya faru ya ce to shikenan kawai an yi saki ba wani ma idan matsala suka masa yawa kansa sai ya zo yi abin da da kansa zai zo yi nadama wani ya taba saki matansa uku ko saki tara sai wasu su raba uku sai ka ce wani goro ga wannan rashin hankali wanda abinda ko bai kai ai hakan ba su sun hau shi ya hau kenan suka bata abin gaba daya daga baya suka zo suna tambayan malaminmu cewa ya biyo yana tambayansa yanzu ko akwai yadda za a gyara wannan lamarin ya ce ai ba maganin yadda za a gyara wannan lamari lamari ya baci to kuma kaga ita uwar ƴaƴanta ƴaƴanta kaza ta ko duk garin ne ƴaƴanta ne hatta tanki ya saujan gairau sai ta ruwa ne idan abin da ya hada su ka rabu shi kenan ta dawo idan ko da haka kuma sauransu gaba daya to kaga wannan gaggawa ne a cikin aire abin da ya shafi lamari wanda ba a sa ya gaga a cikin lamari ba tare da an yi shawara ba saboda haka in ya zamanto an samu wani batsa to ai sulhi idan sulhin shi ne ya fi zamantowa a maslaha shi ne zai fi zamantowa zai ba da natija wato sakamako mai kyau wanda zai dore saboda kada a samu matsala a cikin rayuwa na'am fanzuri maza ta muri saboda haka muna sauraron me zaki gani wani matsaya zaki dauka a cikin wannan shawara da muka baki qalat
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون
نعم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت إتونا سروني بالكيس سيتجي مسو واتو إتدي أبن شيني innal muluka idza dakalu qaryatan su sarakuna fa idan suka shiga birni suka shiga gari abinda suke yi sukan shiga ne idan sun samu galaba sun samu rinjaye akan wannan garin abu na farko da za su yi shine afsaduha sai su bata wannan garin wato su rushe masarautar su rushe ababi abubuwa na sarauta a rasa duk abinda ake tsammani ba ƴaƴa su zamanto an kama su sun zamanto bayi wa ja'alu a'izzata ahliya azilla wato zamanto manya wadanda suka zamanto madaukaka sun zamanto makaskanta ya zamanto an kama su wasu an kashe wasu an kama su zamanto fursunonin yaki da dai sauran abubuwa anwa'il ihana hanyoyi na bina na tozarci da kaskanci wato abinda suke aikatawa ke wannan zaka ga kuma wa kazalika yaqulun an ce wannan jumla zuwa azilla inji ibnu abbas abunda ta faɗa kenan innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata alaiha azilla sai Allah ya ce wa kazalika yafalu haka kuma suke aikatawa abu ne mustamirri al'ada ne har yanzu abun bai canja ba duk inda aka ce an yi nasara akan su sai ka yi mamaki in ka ga irin yadda wurin yake yanzu misali duk wanda ya shekaru 500 zuwa 1000 baya ya san yadda Syria take idan ya ga yadda kasar ta zamanto to dole mutun ya san wannan zai ga fassaran wannan aya a fili duk wani abin da aka kasance na gine-gine an rasa su bata wuraren an samu wasu an kakkashe mutane da yawa wasu sun zamanto ɗan gudun hijira a wasu kasashe saboda wannan fitina na cewa wato sukan bata kasa kuma su bata su mai da wanda ya kasance madaukaki ya zamanto makaskanci wa kazalika yafalu wannan sai ya zamanto haka suke aikatawa su sarakuna to wanda wannan akasin wanda suka zamanto su annabawa ne domin shi nubuwa ba sarauta bane nubuwa wato shugabanci ne wanda ya zamanto lamari ne ilahi wanda ubangiji shi yake cewa ayi kaza a bayar kaza kuma su gaba daya babu mafsada babu barna a cikin lamarin su a janibi na shugabanci na annabta kenan da manzanci amma akasin haka yawanci abin da ke tasiri shine a dubi meye manufa wato wanda zai zamanto rajihi wanda zai zamanto mai rinjaye ko meye zai zamanto sakamako daga baya duk wanda ya san tarihin yadda aka mallaki kasashe daban-daban musamman lokacin mulkin mallaka da sauransu sai kaga abubuwa ne da dama an samu tabyiri da tabdili an musanya abubuwa an jirkita abubuwa da yawa saboda irin karfin da suke da shi akai akan jama'a wannan lokacin suka dora irin abin da suke so na'am wani mursalatu
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون
نعم وإني مرسلة إليهم بهدية فنظرة بما رجو المرسلون الله تبارك وتعالى يحيك إتو من تسيوا إتو أنن سرونيا تتتني دي مرسلة إليهم بهدية واتوزن أيكا مسو كيوتا وأنن كيوتا إرن كمود تداتي دا سراكنا ba kyauta irin wanda ake yi wa mutane haka ordinary mutane farar hula ba kyauta da sarauta na fada yanayin su daban yake wato yakan ya zaman to ya dace da irin yadda suke to za a za mu aika masa kyauta irin wanda ya dace na fada fa naziratun sai ya zaman to ai fa naziratun bima yarjul mursalu za mu ga cewa deme manzannin mu za su dawo ina hawalihi daga halilukan sa wa akhbarihi da labarin da yake kai idan dai annabin Allah ne ba zai karbi wannan hadiyan ba idan kuma ba annabin Allah bane a mai sarauta ne kawai to zai karbi wannan sakon idan kuma ya karba mun san ba zai iya da mu ba saboda haka zamu yi rinjaye a kansa to kaga wannan yana daga cikin hikima wanda aka ce ita Bilqis take da shi kware da gaske saboda aka ce kulawa ma da irin sanin sarauta da tayi shi yasa ta tace an jefo min ne wani littafi bata ce waye jefo ba inni ulqiya ilayya if ai cewa tai an jefo bata sako wani littafi waye jefo sai tai shiru wannan Ibn al-Arabi al-Hatimi a cikin littafin sa Fususul Hikami yake cewa wannan yana daya daga cikin hikima na wanda ita Bilqis ta keɓanta da shi wanda kuma dama a janibi na shugabanci ba kowane abu shugaba yake fitarwa ya gaya mabiya ba akwai abin da zaka rike wannan ba bai kamata ma su ji bare su sani ballantana wani abu ya faru amma in kowane abu zaka sake shi kawai ya fita to za a samu matsala domin wannan labarin in dai ya fita kuma aka ce daga wurin ka ne to saboda haka yawanci ma magana wanda ya zama to na shugaba zaka ga magana ne wanda yake dauke da karfinsa ya isa kusan doka yake zamantowa a cikin shugabanci na lamuran rayuwa saboda haka ake kiyayewa kware da gaske akan abinda za a sakin ya zamanto mutane suna da bukatun su a lokacin kuma ba zai zamanto ya haifar da wasu abubuwa masu cutarwa to lokacin da aka shirye wannan hadiya aka tsara abinda aka ce aka tsara na hadiya din kamar yadda aka tura wani wanda ake kiransa Munzir ibn Amru shine ya jagoranci wanda za a kai wannan sako din ta tura abin da ya shafi maza da mata wanda suka zama to bayi mutum 1000 kowani wato mutum da kowani 500 wato maza 500 mata 500 maza 500 suna rike da tubali wanda aka tura shi wannan tur ko wani turi daya daga ciki abin nan ne na zinari su 500 sannan kuma sauran su 500 din kuma wannan ƴan mata su kuma aka yi wani abu wanda ya zama tare da kasan taj wato wani kambe wanda aka masa aka inganta shi aka kyautata shi da jauhari kuma aka cika shi da miski da ambar su kuma abinda su suka rike kenan na daga cikin hadiyan da za a kaiwa shi Annabi Sulaimanu alaihi salatu wassalam shikenan aka tura wannan sako aka taho don su kawowa shi Annabin Allah Annabi Sulaimanu alaihi salatu wassalam to kafin sakon ya zo kafin wannan abu ya zo shikenan sai Jibrilu ya gaya masa ga fa abin da Bilqis ta shirya ga abin da aka turo ga kuma irin kayan da aka aiko saboda haka ba komai ya za a yi yace to shikenan bari a dau mataki kafin isowan su sai yace a gyara hanya farsaki tara wato kowani farsaki mil uku sau tara 27 wato aka yi mil 27 hanya ce aka share ta aka gyara ta saboda za a karbi baki wannan bakin kuma na alfarma ne amma ba kwalta fa aka zuba ba zinari aka zuba a farsaki tara din nan idan su suna ga sun dawo da yan tubalan zinari to su zo su ga yadda ake yi saboda haka aka shirya wannan abu aka gyara aka sa kuma shayatin suka zo suka yi aiki a cikin lokaci dan gangani an gama aikin ba aiki ne da zai dauki mudda mai yawa ba sannan abu na uku aka zabo dabbobi na sarari da wabul barri wal bahari da wasu dabbobi wanda suka zama to halittu na ruwa masu kai su kuma aka zo aka daure a gefen hanya ya zama to wannan farfajiya din an kawata ta ta gefen dama an sa dabbobi wanda suka zama to na ruwa gita gefen hagu an sa wanda suka zama to na tudu aka tsara wannan abun sannan aka yi wani abu da zaman to kaman fence wani kariya wanda shi kuma ya biye aka yi shi kuma da zinare da azurfa aka gyara shi yayi tsayi har ya kai wannan mal 27 sannan daga ƙarshe aka nemo kuma auladul jinni ƴaƴan aljinni yaminan wa shimalan aka ajiye su ga hagu da dama su kuma ba abin da suke sai suna karanta zabura a wannan lokacin abunda annabi Sulaiman kenan yayi kaga wannan ke nuna maka cewa abun da yayi ne saboda ga annabta ga mulki ga wadata wanda arkan wannan gaba malamai suke cewa shi wadata duk yawansa baya cutarwa amma duk kankancin wadata kuma in an rasa Allah to abun sai ya cuci mutum kaga duk inda aka ce maka an yi hanya mil 27 da zinari kaga dan karami ma wanda ake dauka bai wuce dan rataya a wuya kaje yadda ake sai da shi da yadda ake bashi kariya in kaje shagon sai da gulagulai sai ga shi can ciki an daure an kulle an sa password an yi menene saboda tsadan shi to amma ga irin yadda Annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya zamanto ya yi irin wannan hidima kuma akan wannan ake cewa shi wadata ba abun zargi bane ko da a wurin annabawa ne ballantana a wurin waɗanda ba su kai su mansiba a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba yawwa zamu ga annabi Sulaiman annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi baki sai yanka musu dan maraki shikenan a sai ba baki ne ordinary baki ba malaiku bane malaiku ne saboda haka da aka kawo musu abincin ba su ci ba har da ce Allah ta kulu bar haku ci ba shikenan an samu ijilin samin ko ijilin haniz wato a dabbar raki mai kitse mai kyau wanda aka gyara aka kawo nan malamai suke cewa inda a ce dan marakin guda ɗaya yake da shi zai yanka ba amsa ba zai yanka ba to a sai yana da su ne garke yake da su saboda haka wadata baya cutarwa ko a annabta da manzanci ko a walittaka ba cikin dairin walittaka zamu ga irin Sidi Abdul Qadir Jilani irin Shehu Tijjani Abdul Abbas radiyallahu anhu zamu ga masu wadatan gaske ne amma wadata ba ta cutar ba zamu ga Shehu Tijjani misali yana da garke ɗaya ma na raƙuma garke 100 shi abin nan raƙuma 600 in ji shaka masa sukari ta Al-Ayyashi yadda ya kawo akan irin abubuwan da Shehu Tijjani ya mallaka kaga a fikihu ai mun karanta abin nan raƙuma guda 5 sun kai zakka daga 5 an fara fitar musu da zakka to 600 yake da shi a garke ɗaya kuma duk abubuwan sa na harkar kasuwanci yana hannun wani almajirin sa da ake kiransa Sayyidi Mahmudu Tunisi Sayyidi Mahmudu Tunisi din nan shine mai kulawa da duk wasu abubuwansa na harkan kudin shiga na investments na Shehu Tijjani a hannunsa yake to duk inda aka zaga Rajab ya shigo daga ranar 1 ga watan Rajab bayan sallar asubahi daga ranar Shehu Tijjani yake fara fidda zakkansa na shekara kaga nan wadata ta yi kuma ba ta cutar ba saboda akwai Allah akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zamanto wannan hidima ta dukiya wadda Annabi Sulaiman yayi don ya karbi ta wannan sarauniya ce wato ita Bilqis ba ta karbi su baki ne ma tukun waɗanda za su zo kafin a zo maganar Annabi Bilqis yadda zamu ga yadda abuwa za su biyo baya bayan an gama wannan kwalta din an gama abubuwan tsare-tsare ta da gaba zamu ga yadda ta mika wuya ta taso da jama'an ta su taho wato don su zo su sa'i da shi Annabi Allah Annabi Sulaiman na'am falamma ja
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ
نعم فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahu falamma jaa yayin da wadannan manzo da sauran jama'a suka taho da mabiyansa suka zo wa Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman ya gani abinda suka zo da shi yace a abun mamaki yanzu zato suke za su kara min dukiya a dukiya suke tsammanin za su kara min har aka zo mini da kyaututtuka irin wannan to aini abin da ke wuri na yafi abin da yake wurin su kuma ta ne Allah khairu mimma ataakum abinda Allah ya bani wato shine min addini na addini da wan nubuwati da annabta sannan ga diga mulki duk an tara ai ba wani abin da kuma wani zai zo ya mini aini madadi da shi ya kare ni da shi wato bala antum bi hadiyatikum tafrahun wato su kun kasance da hadiyar da kuka zo dai kuna alfahari da ita ai da suka zo suka gama abun sai zaman to kaman abu ne wanda ya kasance ba su bas kawo komai ba ko an kwatanta da abun da ya kasance suka kawo wato sun ga kaman sun zo da wani abu wanda za a iya burgewa da shi zai iya ainihin ba da kai amma daga karshe sai zaman to ba haka bane wannan kuma ke nuna mana har yanzu akan wannan gaba cewa su annabawa na Allah tabaraka wa ta'ala mutum ba zai iya da bijiro musu da duniya ya raba su ko ya sa musu kariya wurin isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ba duk abunda za su dama abunda suke isarwa da shi wato suke isarwa halitta shine ibani abunda ya shafi shari'a sannan kuma in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana wurin ubangijin talikai ne saboda haka ba wani abunda za a dauko na duniya a zo a basu wato ya zamanto ya canja musu matsaya domin da'iman mutanen duniya wani lokaci makaman su ba wuce guda biyu ko a bawo mutum yayi shiru ko kuma a tsorata shi yayi shiru ɗayan biyu in an ga yadda yake za a iya bashi abinda daga wannan an rufe bakinsa kenan saboda an bashi kuma ya karba sannan ko kuma daga nan a masa wani abu na barazana akan rayuwa ko akan iyali ko akan mutunci ko wani menene nan kuma dan a samu an rufe bakinsa amma su annaban Allah tabaraka wataala biyun nan baya faruwa ba abinda zaka basu ka hana su isar da sakon Allah ba abinda zaka musu barazana da shi ya hana su isar da sakon Allah tabaraka wataala na'am
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون
نعم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم أي لا قبل لهم بها ولنخرجنهم wala nukrijannahum minha azillatan wa hum saghirun Allah tabaaraka wa ta'ala akan wannan aya ce to ga abunda Annabi Sulaiman ya ce a su koma da abunda suka zo da shi na hadiya din wato da littafin da suka kawo wanda aka yake kunshi da duk abunda aka turo da duk abunda da jama'an da aka kawo na bayi 500 innan maza 500 mata 500 gaba dai su koma su mayar mata falana atiyannahum bi junudin za mu zo musu da runduna wadda la qibala lahum biha wato ba su da iko ba su da wani daka ba za su iya ainihin fiskanta wannan runduna ba wannan saboda aka ce raddi ne akan cewa da suka yi nanu ulu quwwatin ulu ba sun shadide kuma abota karfi ne karfin jiki karfin makami karfin yawan jama'a to saboda haka wa mayar musu mu kuma za mu zo musu runduna wadda ba za su iya da mu ba wala nukrijannahum minha azilla sannan za mu fidda su kaman dai yadda aka ce innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waj'alu izzata ahliha azilla to haka za mu fitar da su daga wannan gari na saba wa hum sagirun suna cikin aidihin kaskanci suna cikin aidihin fadawa cikin yanayi wato maimuni an ce wannan jumla da aka kawo yana nuna mana yadda tsari yake a cikin abin da ya shafi janibi na shugabanci wato janibi na shugabanci wato muhimmin lamari ne shi yasa kaga ake kwarewa a cikin fannin wato abin da ya shafi public administration yadda za a shugabanci jama'a wato kuma abin har ya zaman to ya bada damar ido ya in ba haka ba wato in ba a san kan lamarin ba sai abin ya lalace saboda haka aka ce kissan idan ka dauko tun daga tarihi Annabi Sulaiman da rundunarsa da maganan da yake da tururuwa da hidimar huda-huda da hidimar ita Bilkis da jama'a da sakon da ta turo da sakon da aka aika mata da hiwar wanda ya shiga tsakanin su wannan yana nuna mana ilimai ne a cikin abin da ake kira siyasa da siyasatin ri'aya wato shugabanci da abin nan management na ainihin jama'a idan wadanda ake shugabanci wadanda ake shugabantar su wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda duk mutum bai san yanayi yadda zai aiwatar da abu ba sai ya zamanto abun ya wahalar da shi kwarai da gaske to wannan sai ya zamanto kulawa da irin yadda yayi da kuma muladafa ta wurin aika sakon da yadda ita ma ta karba kuma ta nemi shawara to wadannan abubuwa ne wanda ya zamanto abun isna abun lura yadda aka ce an yi sakaci da wannan to sai ya zamanto abun ya zamanto an samu lalacewar lamura masu yawa za mu ga cewa ajiya yake cewa akwai bambanci tsakanin mutanen waɗanda suka zamanto kasashe wanda suka yace suka ci gaba a hidima ta duniya da kuma bambanci da kasashe wanda suke tasowa akan bambancin abubuwa guda tara to sai bayan mun tashi sai na faɗi taran kuma ban faɗi guda taran ba wato waɗannan abubuwa guda tara wanda aka ce su ne in an kiyaye duk inda suka kai sai an kai sai an wuce kuma inda suka kai abu na farko shi ake kira wato kulawa da ladubba waɗanda aka san su aka tsara su wato wanda ya kamata a bi su a cikin kowane fanni kowane fanni na rayuwa akwai abin da ake kira ethics akwai ainihin ladubba waɗanda ake son a doro kowace sana'a kuma a cikin sana'o'in da ake yi ko da fannin likita ko fannin lawyer ko fannin engineer da sauransu zaka ga suna da tsari wanda ya zamanto akan wannan tsarin aka gino to bin tsari shine abu na farko duk inda mutane suka ce ba za su bi tsari ba eh sai kaga misali a yanzu irin ta yadda mutane suke ko layi a tsaya akan layi a wurin karban kudi ko wada wurin ATM sai kaje ka fara tambayan waye ne na karshe saboda kowa ba zai tsaya a layi ba eh sai dai ya samu wurin da zai tsaya saboda ba a san abin abi ka'ida irin na tabbata a cikin abin da ya zamanto mai tsari a mutum kuma dai na barin kasar nan in yaje wata kasar dole ko bandaki zai shiga sai yayi layi mun ga haka a wurare daban-daban ko da aikin haji da umra sai kaga gashi manyan mutane amma gashi ana layin shiga bandaki ba wanda zai zo ya zo ya wuce kawai saboda shi babba ne to wannan tsari da bin ka'ida shine abu na farko a cikin abun da ya shafi duk inda ana son a samu ci gaba a cikin lamari abu na biyu a gina mu'amala akan gaskiya da mutunci wato ya zamanto gaskiya integrity mutunci shine ya zamanto abin da ke gaban mutane ba wai kawai manufa ba an aje manufa ai mutun su wani ne yace kaza manufar sa muke kai koda menene wato wannan tsari shi kuma ba tsari ne wanda yake bada wato natija sakamako mai kyau ba ba dole ya zamanto an tafi akan gaskiya da gaskiya abu na uku shine a samu abin da ake kira wato responsibility kowa a bashi aikin sa kuma a neme shi akan wannan aikin muddin an samu wata matsala ta biyo baya an bashi aiki saboda ana ga ya cancanta to a bashi abu biyu ga aikin da aka bashi ga kuma karfi sultani kenan na aiwatar da wannan aikin ba wai an bashi aiki amma wani ne can a gefe yake rike da remote din shi yake gaya masa yayi shi yake cewa ya bari saboda ya dace da ra'ayin wancan mutumin ba abin da ya zamanto manufa wanda ya zamanto na kasa ba abu na hudu shine ya zamanto a samu abin da ya kira girmama doka wato respect for laws and regulations abun an ce an tabbatar da shi doka ne an gaya wa mutane to su tabbata akan bin wannan tsarin bin doka din nan shine ya zamanto abinda zai haifar da alkhairi a cikin duk wata mu'amala duk kasar da aka ce ba a bin doka da order wato kowa abinda ya ga dama yake aikatawa to daga karshe sai abin ya lalace ko magana a ce an ci gaba babu sai dai ci gaban mai tono rijiya wanda zai zamanto an ce yana ƙara yin kasa kuma yana ce ana dai samun ci gaba to ba wannan ake nufi ba ya zamanto mutane suna bin doka da order shine abu na hudu abu na biyar ya zamanto mutane majoritin mutane suna bin tsari na doka ne a bisa cewa sun san wannan shine hanya shine kuma haƙƙi ba wai saboda ya zamanto ana tafiya ne akan wani an yi saboda wasu ba yawa masalan ko je wani yana mana wani hira sai yana ba mu dariya ya ce in an je banki tunda sun sa doka saboda wannan matsalan annoba sai an wanke hannu sai an sa face mask wannan dan kariya na fuska din nan to abinda dubba ake nema wai saboda a kare wannan cutan, amma saboda matsala irin nan jama'a wasu wani in yazo wai bai da face mask sai ya tsaya, sai wani ya fito daga bankin sai ya karbi yaro, eh sai ya karbi yaro na wani sai ya sa shi kuma ya shiga cikin banki din. To me aka yi kiyar? Ba abinda aka yi. Dama ana tsoron kariya, me tabbacin sa face mask inda ya karba na wani shi kuma ya lafiyar sa yake. To wannan ya zamanto bin tsari da ka'idan nan ya zamanto mutane suna ganin sa a matsayin yanci ne, a matsayin abu ne ba wai wani ne yake son su yi ba, su ma su ji suna da wannan adifa su cewa za su yi wannan abu ne saboda su ka tsira kuma ka tsira su da wasu, shine abu na biyar. Abu na shida shine ya zamanto mutane sun doru akan son aiki, son yin aiki, ba son wani yayi aiki ya basu ba. Wannan kuma muhimmin lamari ne, mutum ya zamanto mutane ya zamanto suna da son su yi aiki su samu yadda za su rayu, ba suna jira wani ya zo ya ba su kyauta ko wani ya zo ya ba su wani abu haka a wufu ya wuce kawai shikenan an samu yadda ake so ba. Yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aka tsine wa caca, domin duk wanda ya saba da yin caca ba zai abin kirki ba, saboda ya saba samun abu ba tare da jibin goshi ba. To saboda haka son aiki, mutane su zamanto suna aiki saboda su rayu, wannan dole ne. Hatta annabawan Allah suna da sana'a, annabawan Allah suna da wasu, za ka ga wasu sun yi kiwo, wasu sun yi kira irin annabi Dawud alaihi salatu wassalam, ga dai ko wa'annan da irin abin da suka doro a kai na sana'a. Haka sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da sana'an yi, haka kuma sauran bayin Allah mabambanta waɗanda za ka ga sun doro akan janibi ne a yi aiki a samu yadda za a rayu a kai. Wannan gaba ne mai muhimmanci. Shi yasa wata rana a nan Senegal, a nan Kaolack, Shehul Islam Sheikh Ibrahim Nasrullah anhu ya fidda wata circular, ya ce duk wanda ba zai iya yin noma ba ko ya yi kasuwanci ko kuma ya yi wata sana'ar hannu ko kuma ya yi kitaba rubutu a biya shi ko kuma ya je ya yi dako a kasuwa, ya ce muddin ba zai iya yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar ba, ya ce to ya tare ya koma ya zauna a masallaci ya jira sai abin da Allah ya kawo masa, amma kuma ni ban yafe masa ba in ya roki wani, kada ya roki kowa. In dai ba zai yi aiki ɗaya daga cikin waɗannan ba, ya koma ya zauna a masallaci ya yi ta karatu Qur'ani, ya yi ta zikirinsa, amma kuma kada ya roki kowa. In wani ya zo ya bashi fanima, in ba bashi bai haƙuri ya rayu akan haka. To kaga wannan tsari ne wanda ke nuna mana cewa dole ne mutane su zamanto suna tafiya akan abin da ya shafi janibi na san ai aiki don a rayu, domin rashin aiki so da dama shi yake jawo tuntunu masu yawan gaske. Abu na bakwai shine ya zamanto mutane suna kullun tunanin istismari, me za a shigar a samu wani abu wanda zai zamanto ya haɓaka, ko investment kenan. Akwai harka kaza, in an shiga harkan nan na halali ne, in an shiga za a samu riba, za a samu yadda za a yi. To kullum ya zamanto mutane suna da wannan tunanin, wannan shine ka'ida na bakwai. Sannan abu na takwas ya zamanto an tabbata a duban productivity, ba maganar consumption ba, ba kullum tunanin mutum yaushe me zai shigo daga waje ko daga makwabta, saboda ya zamanto mutane kawai sun taru a saya a ci, ana consuming ba a producing, wato ana ci da ba a fitar da wani abu wanda zai zamanto na kaya ko na wani harkar noma ko na hanyar ma'adinai ko na abin da ya shafi masana'antu. To wannan shi ma muhimmin lamari ne kwarai da gaske. Duk mutanen da tunanin su wai su ci ne kawai, ba wai su fitar da wani abu wanda zai haifar da alkhairi yau ga al'umma ba, to daga ƙarshe sai ya zamanto ba a fita cikin wannan kangi ba. Abu na ƙarshe shine na tara, punctuality. Wato kiyaye lokaci, ya zamanto a cikin kowane abu mutum yana da ƙoƙarin sanin lokaci, fa in ya kuce masa to ya yi hasaran wannan lokacin, saboda haka ya tsaya ya ga ya amfana lokaci, ya yi abu a kan lokaci. Abinda zai ɗauke ka awa ɗaya kada ka yi kanka garaje sai ka je ka yi shi a awa biyu. Abinda za ka yi shi yau ba buƙatar a ce sai ka ajiye shi ka tura shi sai zuwa gobe. Abinda za ka yi shi a watan nan ba buƙatar a ce sai ka tura shi zuwa wata mai zuwa. Kowane abu ya zamanto ana al'umma tana kiyaye lokaci. To in an kiyaye waɗannan abubuwa guda tara, aka ce duk inda waɗannan kasashen da suke ce suka ci gaba sune developed nations sune super powers sune G8 sune wane ne sunayen su dai gashi nan waɗanda suka ba wa kawunan su to sai an wuce inda suka je to wannan abubuwa sai muga duk abin da aka yi umarni da shi umarni ne na Qur'ani umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin ka'ida umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne na Qur'ani tabbata akan gaskiya san ayi aiki dan a rayuwa a samu yadda za a yi duka wannan sai muga umarni ne wanda bai saba da koyarwa na addini ba saboda haka mu sai hakuri da gaske mu kiyaye waɗannan abubuwa mu tabbata akan haka sai ya zama to an samu natija mai kyau an samu wato mafita a cikin dukkanin lamari Allah ya tsaya mana Allah ya gafarta mana Allah ya kiyaye mu wannan annoba waɗanda suka shiga ciki Allah ya fidda su waɗanda kuma da Allah ya kiyaye mu Allah ya kara mana wikaya ya kara kiyaye mu wato daga wannan annoba kuma ya zamanto ana taimakekeniya a cikin wannan gaba saboda halin da ake ciki kuma tsaya da addu'o'i bayan an wanke zuciya da abin da ya tuba an wanke hannu da sanitizer a wanke harshe kuma da yawan addu'o'i ya zamanto ana yawan addu'o'i mun san akwai addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar waɗanda kuma abin nan yaqinan haka suke in za a fita a dinga yin sa a dinga yin waɗannan addu'o'i zaka bar gidanka ka tabbatar bayan ka sa sanitizer ka rufe hanci ka yi duk abin da zaka yi ka karanta bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ka kama hanya ka fita ko alko bismillah amantu billahi tusamtu billahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah duk daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a koya wa iyali addu'o'i kuma na difa'i na kariya akan abin da ya shafi annoba wanda mun gan su a hadisi mabambanta mu yi ta yin su kuma mu zamanto mun koya waɗanda suke tare da mu to Allah marfa'an albala'a wal waba' wal mihan wasul fitan ma zahara minha wa ma badana to Allah inna na'uzu bika min alqawi inni a'uzu bika min albarsi wal jununi wal juzami wa min sayil askani gasnan da addu'o'i masu yawa kowa ya rike a ci gaba da yi muna da sika muna da tabbaci alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alfarman wannan wata na Ramadan Allah zai mana kariya Allah zai fidda mu cikin wannan imtihani insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min daril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.